ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren juma'a ne daidai da daren 22 ga watan Rabi'in Tsani, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1433, daidai da 15 ga watan March shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 88 daga cikin jiran karatuttukan littafin fiqhu sira wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan jama'a ba su manta ba, muna karkashin al-mabhathur rabi' fiqh as-sira fil hijrati an-nabawiyya, wuri na hudu wanda yake bincike dangane da darussa dake cikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma da hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina. A inda muka ji wannan hijira tana dauke da gagariman mas'aloli waɗanda musamman a yau yadda al'ummar musulmi suka samu kansu a halin maraici, musamman matasa, game da samun malaman sunna waɗanda za su fassara masa ayoyin da suka yi magana akan hijira a cikin Al-Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka yi bayani dangane da yaya al'amarin hijira da jihadi suke. Da hijira da jihadi Qur'ani ya haɗa su, da hijira da jihadi hadisi ya haɗa su, amma suna da matakaiya waɗanda ba za ka iya gane kansu ba sai ka koma wurin malaman sunna. Kamar yadda na faɗi ba so ɗaya ba so biyu ba a nan, littafi mafi inganci da aka rubuta a duniya kaf game da tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, a bisa haske na tacewa da tantancewa da auna abubuwa dama da hagu da duban Al-Qur'ani da hadisi da kuma duban yaya a aikace Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yi, wace fahimta sahabban shi suka yi wa wannan mas'alan. Mafi ingancin littafi a duniya shi ne littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, wallafar babban malami Al-Hafiz Shaykhul Islam Abu Abdullah Muhammad Ibn Qayyim Al-Jawziyya, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Kana buƙatar ka karanta wannan littafi, kai mishi karatun tanatsu, musamman babin da ya ɗauko waɗannan mas'aloli na hijira da babin jihadi, domin ka ga fassara ayoyi da hadisai waɗanda in ka samu kanka a wani hali, ya za kai ka iya auna abubuwan don ka tafi tare da su. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Daga cikin mas'aloli masu girma da muka tattauna a cikin darussan nan su ne at-tasi'a ashara, mas'ala ta 19, a inda malam ya tabbatar da cewa anna hukman hijra lam yunsakh, ba a shafe hijira ba, kuma hukuncinta ba a ainihin shafe ba. A inda malamin ya kawo ainihin wato waɗannan hadisai, ya tsaya ya haɗa su da hasken waɗannan ayoyi ya tattauna mana mas'alar. Abin da ya rage ita ce wata magana wadda na yi ta a wurare mabambanta a cikin wannan darasin da muka fara. Wato, ga wannan sako ina fuskantar da shi da dukkanin matasa, musamman waɗanda wannan sakon zai kai gare su. Hausawa ne ko ba Hausawa ba, masu jin harshen Hausa ne ko ba masu jin harshen Hausa ba, hakikanin al'amari wannan sakon na sha zaunar da matasa hatta a filin Mina idan mun tafi aikin Hajji. Mukan tattauna, musamman matasa waɗanda suka taho daga Al-Maghribul Arabi, ƙasashen Somalia, ƙasashen Algeria da makamantansu. Sakon kuwa shi ne, ka sani da cewa duk abin da za ka yi da sunan addini, matuƙar ba ka fassara shi irin yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi shi ba, to ba shi da bambanci da ɓata. Jawo aya ka kare wata magana da za ka faɗi, ba shi ke nuna gaskiyar magana ba sai in ya zama ka yi kyakkyawar fahimta ma'ayar. Sannan na farko, sai ka dubi kanka, shin ka kai matsayi da martaba na malami da zaka iya jawo aya ka daure magana da ita? Domin abin da mutane ba su fahimta ba shine, idan har zaka fitar da wani hukunci sannan sai ka jawo aya ka daure, to gaskiya kana buƙatar ka kasance akalla ka taka martaba ta ijtihadi ko da khas. Wato akwai umumin ijtihadi, shine wanda ya zama malami gaba daya a kusan kowane fage, wato mujtahidi ne mutlaq. Akwai kuma mujtahidi wanda yake shi ba mutlaq bane, ma'ana kai specialized ne, ka kware a wani guri, to kana da ikon kai ijtihadi a wannan guri. Dan haka abu na farko shine matasa a waɗannan zamanin su ji tsoron Allah game da ayoyin hijira da ayoyin jihadi. Waɗannan ayoyin sun fi kowaɗanne hadari a cikin Alkur'ani bayan ayoyi na aqida da ayoyin shirka da tauhidi. Abinda nake nufi da hadari shine, anan idan har baka fassara ayoyin nan daidai da yadda Annabi ya fassara su ba, to ka halaka kuma ka halakar da mutane. Shi yasa kuka ga karatun nan da malamin nan ya dauko mana shi, sai da ya kawo mana irin zaman da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi a Makka, da irin wahala da ya ci, da wulakanci, da kaskanci, da duka, da kisa da aka rinka kashe sahabban shi. Mafi shan wahalar sahabbai daga ciki mun kawo anan, gidan Yasir, shi kanshi mai gidan aka daura shi tsakanin raƙuma guda biyu, aka yaga shi biyu. Sarki ya tabbata ga Allah, this is absolutely inhuman. Dan adam wannan ne yake zai yi a duniya da za a yi mai wannan? Bai daki kowa ba, bai zagi kowa ba, bai nemi rikici da kowa ba. Mutanen Makka sun yi shaidar daga cikin gida mafi son zaman lafiya shine gidan Yasir, a ruwan su da kowa. Amma mai laifin shi ya faɗi la ilaha illallah, kuma mutum ɗaya ya kama shi mai wannan hukunci ko ga kotun jahiliya bai gabatar da shi, shine Abu Jahal. Ya samu raƙuma guda biyu, ya ɗaura hannun shi ɗaya jikin raƙumi ɗaya, ya ɗaura ɗaya nan, sai yasa aka kora raƙuman, sai aka yaga shi yadda ka san ana yaga kilishi da ran shi da lafiyar shi. Yasir haka aka yi mishi. Aka kama matar shi Sumayya, aka bankare ta ta baya tsirara a cikin jama'a. Wannan ja'iri Abu Jahal ya sanya mashi ya rinka daddaga farjinta, tana kuka tana ihu, sai da ya daga-daga da gabanta ta mutu. Annabi yana ji yana gani ane musu haka, amma ya zo wuciya sai ce isbiru ala Yasir, ku yi haƙuri gidan Yasir, ku yi haƙuri. Fa inna maw'idakum aljanna, aljanna ce makomar ku. A wannan lokacin me yasa Annabi bai hijira ba? Saboda ba umarce shi ba. Me yasa bai ce su yi hijira ba? Ba a ce mishi yayi ba. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai hayya alal jihad ba, yace a yaƙe su? Saboda ba a bashi umarni ba. Akwai wanda yafi Annabi karatu da fahimta? Akwai wanda yafi Annabi iya ijtihadi? Akwai wanda yafi Annabi son aiki da ayoyin Allah? Abin da yake faruwa, wannan Qur'ani da kuke gani ya ku matasa, ba haka Allah ya saukar da shi yadda kake ganin shi yanzu a hannuna ba. Ya rinka sauka ne daban-daban da gargadon yadda abubuwa suke faruwa. Allah ya ce ya yi haka ne don ya bi zuciyar Annabi a hankali ya tarbiyance shi. A yau idan matashi ya buɗe aya cikin suratul anfali ko an'ami ko wata aya, sai ce ga aya ta ce a yi hijira, don haka ku tashi a yi. Ba zai dubi yaya abin ya taho ga Annabi shi ma ya yi shi ba. Allah ya sa kuna fahimta abin da nake cewa. Wato shi abin da yake gani, tun daga aya ta ce a yi hijira kawai a tashi a yi, tun daga aya ta ce a yi jihadi kawai a tashi a yi. Sharrin anan wanda nake ta kokarin fadakarwa shine, ya dubi wannan ayar yaya ta sauka ga Annabi, yaushe ta sauka, kuma yaya Annabi ya aiki da ita, bai duba ba. In kai magana sai ya ce kai ma ka zama malamin gwamnati, baka kauna Allah, ka ce ka ai jihadi,
ka ce ka ai hijira, amma matsalar ita ce duk wata aya da ka fassara ta kowaye kai ko sahabi ne ka fassara ta, ka kauce fassara annabi ka bata. Dan haka ba a taba samun sahabin da ya bata a wannan babin ba, ba sahabin da ya taba zakewa ya fassara wata aya daga abin da ya wuce abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara musu. Da wannan ne malamai suka amintu da fassarar sahabbai saboda ba a same ta da son zuciya ba. Lokacin da tsanani ya tsanani sai da Allah da kanshi ya dubi a wurin shi tsananin yayi tsanani, amma fa su sahabbai tsananin ya kai musu highest level. Saboda sai da suka zo wata ran annabi yana kwance a jikin Ka'aba, Habbab ibn al-Arrat yace muka zo muka ciya manzon Allah, za ka nemo mana taimako a wurin Allah ba? Ba za ka sa mana hannu ba? Ba ka ganin azaba ce mana yawa? Sai annabi ya tashi zaune yace ku yi hakuri, kuna da gaggawa ne. Mutanen da akan zo da takobi a sa a tsakiyar kan mutum ai tafafurawa har sai an raba shi, bai rabu da addini ba. Ku yi hakuri, wannan addini sai Allah ya cika shi, sai an samu zaman lafiya, sai mutum ya shirya kayan shi tun daga Makka har zuwa Hadramaut wato Yaman, ya tafi baya tsoron kowa da zai ci mutuncin shi ko ya taba rayuwar shi ko dukiyar shi saboda addini. Abinda zai ji tsoro sai zai ji tsoron kura ko kyarkeci kawai karta taso mai saboda daji. Yace ku yi hakuri, kuna da gaggawa ne. Sahabbai a lokacin ashe da kansu tsanani ya tsanani, wannan da ya kawo wannan kukan Habbab ibn al-Arrat ba shi ne muka ji ana tsane mai shi tsiraici ba? A tuɗe shi tsirara, kafirai su tuɗe shi tsirara su je su babbaka ice sai ya yi garwa shi, su ɗauko shi su kwantar da shi yadda ka san ake gasuwar ganda ko balangu, maiƙo da ke ɗiga a gadon bayan shi har sai ya kashe garwa shi. Amma har yanzu annabi yana cewa lokaci bai ba ku yi haƙuri. A 1987 a Kano muka fara haɗuwa da wannan fitinar. Ku je ku saurari jerin kasusuwa na da nan sa demokuraɗiyya, wani ɗan Sudan shi ya fara kawo wannan hayaniyar cikin Najeriya 1987. Suka zo suka zauna cikin Kano, ahlus sunna ne, suna bin manhaji, suna bin tafarki na salaf, amma kawai sai wannan bala'in ya faɗo musu. Na'am, ba wanda yace ahlus sunna baya bata, ba wanda yace salafi baya bata, shi manhajin ne protected, shi manhajin babu kuskure a cikin manhajin, shi manhajin daidai ne, manhajin baya kuskure, amma wajen application da implementation anan akan samu matsala. Ko kun fahimta jama'a? Mota an tana tsaye, hakan nan za ta yi hadari? Amma hakan ki aka tashi ko danya aka tafi, hadari zai iya faruwa. Dan haka ku kiyaye, ahlus sunna ne, ba ɗan bid'a ba ne, son addini ne, amma matsalar sai son addinin ya zama akwai hamasa, hamasa da har ta kai an wuce malamai. Sai suka samu matsala da su da mutanen cikin gari a kan suna riko da addini, amma ga yadda gari ake, ga yadda ake, ga yadda ake, ga yadda ake, ga yadda ake, madadin su ci gaba da haƙuri. Najeriya da ka zo ka kafa wa'azi mutane suna sauraron ka, in kai haƙuri za ka yi nasara, in ka ci da zuci shine sai a gaza fahimtar ka. Saboda haka sai suka ci da zuci, suna ci da zuci sai suka ce duk malaman Kano sun zama kafirai, duk sarakunan Kano sun zama kafirai, duk musulmin Kano sun zama kafirai. Da haka aka fara. A lokacin ne Malam Abba Koki ya ce to yanzu ku kun rena mu, in muka kawo muku malamin hadisi wanda shi an yadda ya san hadisi a matsayin na duk duniya, za ku yadda? Suka ce eh. Ya je jami'ar Bayero ya ɗauko Ahmad Bamba, shi ne Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim da ka sani. Haka zuwa ka zauna, suka kawo hadisai. Dr. Ahmad ya ce to na farko dai tukuna hadisan ga ma'anarsu, gashi wancan hadisin bai inganta ba, wancan ga ma'anar shi kaza kaza, sai suka ce ƙarya ne, kai ma malamin gwamnati ne. To Dr. Ahmad bai saba da irin wannan ba a lokacin, don a lokacin malamin aji ne kawai. Malamin aji kuma bai saba ya magana a ƙaryata shi ba. Malamin masallaci shi ya saba ya magana a tsini mai albarka kuma ya ci gaba. Saboda haka Dr. Ahmad hankalin shi ya tashi har ya koma yana zargin Mala Ahmad koki, ya za ka kai mu ka haɗa mu da jahilai waɗanda ba su san ilimi ba suna gaya mana baƙaƙen maganganu. Hankalin shi ya tashi ya ce malam kai haƙuri, kai ma ka ɗanɗana yadda muke fama a cikin gari. A lokacin ne suka yi declaring cewa to bai halatta zamantakewa irin wannan tamu a cikin gari ba. Suka kwashe inasu suka tafi ainihin jihar Niger a Makwa, suka je suka kafa gari suka sa mishi Darul Islam. Wannan tarihin na kawo shi cikakke don da ni aka zauna, ba labari aka bani ba, da ni aka zauna. Darussalam da ni aka zauna. Bayan nan na zo muna karatun littafin Muqarrar Tauhid a markaz, na zo na kawo wannan tarihin, suka ji kaset sai suka ce sam, suna ganin kawai ƙarya nake waɗannan abubuwa. Lokacin da suka zo sai na duba na ce wannan ba Bashir ba ne, aka ce a cikin zaman da kuka yi da Ahmad Bamba baka ga wani Muhammad Awwal daga ƙoƙi ba ya ƙofar mata ya ce, na ce ni ne. Matsalar da ta rinka faruwa kenan jama'a, matsalar da ta rinka faruwa kenan. Akwai wasu da yawa ko makaranta na ce na yi a wuri kaza, wai ya je sai ya ce wai Albani ya yi makaranta a nan, sanda nake makaranta Albani ne, ni ba Albani ba ne. Shi ne matsalar ka, ba Albani ba ne. So matsalar kenan, abinda suke tsammani yaya ai ba su ga Albani a lokacin ba, a lokacin waye sanni tukuna ma a matsayin Albani, ba wanda ya sanni a matsayin Albani. A lokacin da shi Bashir ya ji na kawo wannan abin shi ne sai ya daddafe su a cikin jama'a, aka yi ce to su bari, shi ya san magana gaskiya ce, dalilin da ya sa suka tafi suka tafi kenan. An yi haka a ƴan awaki a masallacinmu, suka zo sun kai su 30 a cikin jama'a. Na wadatu daga in yi wa mutum ƙarya, ƙaryar banda mala'iku suna rubuta kuma har ka sai da ya ɗauka ta yaɗu. Ana ƙarya kusa da gida ne, za ka sa kamera, za ka sa radio loudspeaker, jama'a suna jin ka, ka yi ƙarya ka ambaci sunaye. To amma wannan na daga cikin abin da ya sa da farko sai muke ce musu sun fa kama manhaji na Khawarij, wannan fa ba manhajin Ahlus Sunna ba ne. Don daga cikin manhajin Khawarij, Khawarij ne suke ƙaryata malaman hadisi, duk duniya ko 'yan bid'a ba sa ƙaryata malaman hadisi, ko 'yan bid'a sai dai su ce ya cika zafin ra'ayi, ya cika tsananin aƙida, yana da wahabiyanci, amma ba sa cewa maƙaryaci ne. Saboda an san malamin hadisi shi ke faɗa da ƙarya, sai kuma zai zauna ya tsara ƙarya ya faɗa. Ala masna'in wa mar'a minan nas. To amma ba abin da ya shafe su kamar Dr. Ahmad, haka suka je suka ce maƙaryaci ne, malamin gwamnati ne, zindiki ne, kuma suka jefa mai kalbin kalasan suka yi gaba. Ba abin da ya shafe su. A lokacin muke ce musu wannan fa tafarkin Khawarijawa ne kuka ɗauka, ba tafarkin Ahlus Sunna ba ne. Tafarkin Ahlus Sunna munaƙasha ake, malam eh da ka ce kaza to baka ganin kuma kaza, amma ba wai kawai daga ka kawo hujja wani ya ce a'a. Ba fa aya ce ce aya ƙarya ba ce, cewa ya fahimtar da kai a ƙarƙashin ayar kuskure ce, ga abin da yake daidai. Shi ke nan sai ka ce ya zama kafiri, malamin gwamnati ne, eh gwamnati yake wa aiki. Saboda haka lokacin suka kwashi jiki suka yi wannan hijirar. Bid'a ta biyu ita ce 'yan Maiduguri da 'yan Yobe, bid'a ta uku su ne wasu 'yan Okene. Wannan shi ne tarihin irin wannan hayaniyar a Najeriya, amma a Afirka gaba ɗaya, a Misra ta fara tasowa, ta shiga Sudan, daga Sudan ta fantsama ta ƙasa Algeria da Somalia, sa'annan kuma ta fantsamo ta taho mana nan. Matasa yadda ake da'awa, duk wanda zai tarihin da'awa a Najeriya daya ake da'awa da hijira, ina tsammani da dukkan girmamawa ya yarda da Dan Godiyo, wannan littafin da ke hannuna jama'a littafin dan hodiyo ne wanda dan hodiyo ya rubuta shi akan wannan munasabar gashi bayan wujud al-hijrati ala al-ibad wa wujud nasb al-iman wa iqamat al-jihad gashi kitab bayan wujud al-hijrati ala al-ibad wa wujud nasb al-iman wa iqamat al-jihad sai ka karanta littafin zaka ga me dan hodiyo yake nufi da wajibcin hijira me dan hodiyo yake nufi da wajibcin asamar da limami na musulunci me dan hodiyo yake nufi da wajibcin a tsayar da jihadi to sai ka koma sai ka ga shin shi dan hodiyo ya fara yin da'awar shi dan haka matakin farko jama'a mataki na farko ka kyautata imaninka shine Abdurrahman al-Akhdar yake cewa awwalu ما يجب على المكلف تصحيح ايماني كجار ايمانك متاكي نبيو كاي كوكارين سنن علم الدين كاي وا الدين كيكاوان سن انغانتاتشن علم wannan ba zai yi ba sai ka je ka kwantar da kanka a gaban malamai da suka sani to mataki na uku tsarkin zuciya tare da aiki da abin da ka sani saboda Allah to mataki na hudu sai ka fara kiran mutane to kaga a matakin farkon nan in kai imani da Allah sai an cutar da kai to sai ka yi hakuri a mataki na biyu in ka ce zaka nemi ilimi sai ka samu cutarwa sai ka yi hakuri mataki na uku zaka yi aiki da ilimi sai ka samu cutarwa to mataki na hudu cutarwar da ta fi kowace ita ce ran da ka fara kiran wasu to kada daga ka zo ka bude makaranta ko ka bude masallaci ka fara da'awa wannan yayi maka sharri wannan ya hada maka makirci wannan ya kullo maka bala'i shikenan sai ka ce duk mutanen anguwar sun zama kafirai duk mutanen garin sun zama kafirai duk malaman kasar sun yi ridda sun kafirce Qur'ani a'a ba kafirai bane shi yasa a lokacin ne muku bayani dangane da malam Hassan al-Hudaybi al-Hassan al-Hudaybi matasan da suka fara dauko wannan tunanin a kasar Masar sune ɗan ikhwan muslim brotherhood da suka dauko wannan tunanin wajibi ne wanda duk aka ce mishi ga aya yace ba haka ma'anarta ba a kafirta shi yace a ba haka ake ba suka ce malaman kasar Masar sun kafirta ana nan sai suka ce duk alƙalan kasar Masar sun kafirta suka ce shugabannin kasar Masar sun kafirta suka dawo suka ce kai duk musulmin kasar Masar ma yanzu kaf wanda baya tare da su to kafiri ne dan haka sai suka ce to tunda haka ne wajibi ne su janye jikinsu daga cikin kafirai su su hijira kun ji dalilin fara hijirar su a lokacin aka sun dauko shi wannan dattijo tsohon malami ne alƙali sun dora shi a matsayin shugaba aka kama shi aka kulle a lokacin da suka fitar da wannan fatawa yana kurkuku da suka je sai ya ce musu a ba wanda ya kafirta a kasar Masar ana fada da mu ne kawai ba a fahimce mu bane suka ce malam ayi mana kaza ayi mana kaza kai din nan yanzu ga ka a cikin gidan kurkuku saboda ka fada aya kuma ka ce mutanen nan ba kafirai bane ce ba kafirai bane wannan yake muna nan da kofin littafin wata ran zan dauko muku za ku ga hadda hoton shi amma ya rasu dattijan malami ne Sheikh Hassan al-Hudaybi ya rubuta littafi yace du'atu la qubatu mu masu kira ne ba masu yanke wa mutane hukunci bane yace ku je ku ci gaba da wa'azi amma kar ku ce kowa kafiri me ya faru daga baya shi ma sai suka watsar da shi suka ce shi ma zama malamin gwamnati an taba yin haka ka ce kai gaba daya ka zama abin da Bahaushe yake cewa kaza 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 dan Masara ana goyenka kana gemu ma'ana in malamai ne waɗanda suka karantar da kai to kai har ka wuce fahimtar su idan waɗanda suka gabace ka a fagen da'awa ne har ka wuce fahimtar su duk kuma wanda yake kai kuskuren kaza sai ka ce ya zama kafiri an taba yin wannan a musulunci a ina aka yi tarihin wannan sai lokacin da khawarij suka bayyana a zamanin Aliyu amma kafin wannan lokacin ba a taba samun wannan tarihin ba ya zama kawai da ka jawo mutum aya ya ce wane ayar da ka ja ba haka ma'anarta take ba sai ka ce ya zama kafiri ba fa yana ce maka ayar ƙarya ba ce yana cewa fahimtar da kai ka cire a ayar ne kai kuskuren fahimta ayar shi ke nan yanzu kuskurantar da kai ya zama kafiri ya zama kafirci to kenan yanzu wani irin annabi ne kai to? Saboda haka hakikanin al'amari, kun ji matakin da'awa na farko, imani, neman ilimi, aiki, da'awa, kira. To in kai imani akwai cutarwa, amma ran da ka fara neman ilimi sai an cutar da kai fiye da haka. Ran da ka fara aiki sai an maka cutar wadda ta fi ta baya. To ran da ka fara da'awa sai an maka wadda ta fi wannan. Dan fodiyo mun kawo tarihin shi anan a farkon karatun wasiƙa, har harsashi an taba sakar mishi sarkin Gobir ya sa an harbi dan fodiyo, amma dan fodiyo bai ce kafiri. Da'awa suka ci gaba dai, da'awa za ka yi. To idan a inda kake aka kuntata ka, ba za ka iya bantawa Allah ba, ba za ka iya da'awa ba, to yanzu ɗayan abu biyu sai ka dubi waɗannan mutanen da suka kuntata ka, suka hana ka ibada, suka hana ka da'awa, kana da ƙarfin da in ka tashi da shirin da za ka murƙushe su, to ka yi haka, to jihadi kenan. A nan to babu buƙatar hijira, amma ka ji sai kana da ƙarfin da za ka murƙushe su, ba wai shi ke don ai taba ta kashi a kasa zama lafiya ba, kuma ka ce jihadi kake, ba haka ake ba. Sai zama a baka da wannan shirin, baka da wannan ƙarfin, to shi ne sai ka zare jikinka sai ka gudun hijira. Wannan shi ne tarihin annabawa. Idan ka zare jikinka ka tafi can ka samu dama inda kake ibada, kana da'awa ko, to ba ruwanka da su. Yanzu ba shiri za ka je ka yi musu ba, a'a, da'awar da kake daga can za ta zo ta cinye su ita da kanta da'awar, ba sai ka yi musu wani shiri na musamman ba. Amma in suka bi ka da bita da kullitan, to shi ne za ka yi musu shiri da za ka biyo su ka kwankwatse su. Wannan shi ne tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da suka hana shi sakat, ya tura sahabban suka bar gari, suka bi sahabban can ma za su yi musu kullalliya, Allah ya tsare su. Daga baya da aka yi mai izini sai aka ce tura su Madina, da ya tura su shi ma aka yi mai izini, da ya koma ƙasa ta gyaru yana bauta Allah ya zauna lafiya. Ashe sai suka koma kuma suka haɗo kan kafiran duniya cewa a zo fa a afkowa mutumin nan. To shi ne annabi ya ga, to yanzu fa mun yi ƙarfin da za mu iya zuwa mu kwankwatse mutanen Makka ɗin nan. Kun ga ashe, kun ga sai ka bi hasken tarihin annabi za ka iya gane abu. In ba haka ba, a ce san da ya koma Madina ya ci gaba da ibadar shi, ba ruwan kowa da shi, shi kenan. Don haka matasa, yanzu ga darul hadisi mun gina, ba wata gwamnati duk duniya da ta bamu izini, ku ji, ba ruwanmu da wata gwamnati wadda ita ta bamu izinin yau da, ba ruwanmu. Ba kuma wata gwamnati da duk duniya ta zo ta hana mu, ba ruwanmu da ita. Mu muke sai filinmu, mu muke gina abunmu, mu muke komai, ba ruwanmu da kowa, shi kenan. Sai mu ci gaba da da'awa. To yanzu in ka ci gaba da da'awa a haka, kana nan za ga da'awar ta penetrate ko ina. Kana nan sai ka samu hali, kai ma sai ka je angoku sai kai. Kai ma sai ka je ka samu hali sai ka je angoku. Kafin wani lokaci shi kenan, an yi taking over. To shi ne da'awa. Amma muna nan yanzu a nan da za a ce za a hana mu yin da'awa, sai mu ce to me muka yi tukuna? Abinda muke is clear, is transparent. Muna yi live, kowa yana ji. Muna recording, muna yaɗa, kowa ya ji me muke yi, me mugun abu. Dan me za a hana mu? To sai mu ga cewa muna da yadda za mu iya kare kanmu, ku ji wannan. Idan muna da yadda za mu iya kare kanmu, to sai mu tashi sai mu kare kanmu, sai mu zauna a inda muke, mu ci gaba da abin da muke, don mun taushe duk wani makiri. Amma in muka ga ba mu da inda za mu iya kare kanmu fa, sai mu rufe darul hadisi din, sai mu zare jikinmu, abin da Abubakar shi ma yake nan. Da ya buɗe masallaci yana sallah, yana karatu, yana wa'azi, mata ne suke zuwa suna kewaye shi da yara matan arna suna saurare, shi kenan. Sai da in aka ci gaba haka, we have taken over. Kuna can kuna shan burkutu, kuna karta, kuna cin naman alade, matan ku sun zo sun kewaye masallacin Abubakar suna jin wa'azi, ana karatu, ana tafsiri, ana fassara, suna kuka. In ka koma gida za ka yi shirme, sai ta ce a'a, da ni aka yi. Saboda haka shi kenan. To amma lokacin da aka zo aka yi wa Abubakar makirci fa, sai Abu Bakar ya ga na daya ba zai iya yakar su ba me yayi sai ya hada kayan shi sai ya bar gari sai da wani ya dawo da shi yazo ya saka shi a alfarma wannan alfarma da Abu Bakar ya samu sai ta bashi daman yanzu sai Abu Bakar ya kara kaimi wajen da'awa da wa'azi sai Abu Bakar ya zan yayi karfi yanzu ya samu almajirai da magoya baya a Makka ba zai jijjigu ba da aka zo aka ce kai da ka dawo da Abu Bakar to mutumin nan fa yanzu ya kasaita ya koma ya ce to Abu Bakar ka wuce abin da muka yi da kai ya ce na wuce amma na tsaya a iya na Allah to ka daina ka rufe wa'azinka ko ka sassauta ya ce a'a alfarmarka na gode amma na fita daga ciki yanzu na tsaya ta Allah kuma ba zan rufe masallaci ba kuma ba zan bangare ba to kaga yanzu wannan ya kamata kai matashin ka karanta wannan hadisi karka ce ranar farko ce Abu Bakar ya faɗi haka kaga sai da aka fadi aka tashi aka je aka dawo to galibi matasan mu ba su da wannan nazari su baza a faifai su ga step number 1 kaza ne number 2 kaza ne number shi kai sai karanto number 3 din sai ya ce to sai ya fara daga nan dan haka sai a samu matsala sai ya ce ya akai haka dole sai ka bi tarihin wadannan yanzu da Abu Bakar ya zan yayi karfi fa shikenan saboda haka kun ga kamar mu yanzu a darin hadisi ba mu da matsala da kowa duk wanda yake da matsala da mu kuma bai bayyana ba duk sanda muke so za mu karatun mu anan za mu sa karatu karfe 3 na dare in mun ga dama yaron yan kana jin bacci tashi ka tafi za mu karatu da rana za mu da magriba za mu da asuba za mu da safi za a yi na yara za a yi na mata ba wani abu da muke so mu fadi wanda muka tabbatar daidai ne wanda ni da na kafa wurin nan da dai gaba na ya fadi wajen fadi ba abin da na taba fadi kuma wani ya bugo min waya dan me ka fadi kaza dan ba gidan uwar shi bane to saboda haka ashe yanzu in muka ci gaba a haka me tsoran mu to idan wani ya tsorata cewa in fa mutanen nan suka ci gaba to karfi suke to dole a taka musu birki to lokacin kaga ya shiga gaban mu to sai mu ga muna da giyawan da in muka tashi da ita in muka take shi mun take shi kai sai mu tashi akan ta shikenan to mun ga babu sai mu ga to wannan tasiri yake da shi na iya yana da tasiri eh to shine sai mu ga to ba yadda muka iya ba za mu bari ba shine ku kiyaye ba a sassautawa saboda sun takura muku a'a ba a sassautawa waddu law tudhin fayudhinuna ba a sassautawa rada idan aka tayar maka cewa in baka sassauta ba za a yi kaza sai a waye gari a gaba ka sai a ji ka kafinna a wani wuri can kai karfi haka ake ku kiyaye wannan shine islamic system na da'awa amma ba za ka ce tunda sun ce in baka bari ba za su yi maka kaza za su yi maka kaza ba su yi maka kaza sai ka ce to shikenan tun an samu wadanda suka yi haka a kasar nan wallahi ina mai bakin cikin in buga misali da su daga cikin su ga su malam Sunusi Gumbin malam Sunusi Gumbin matashi ne khiridin jami'ar islamiyya kullatu da'wa wa usuluddin daga cikin zakakuran dalibai waɗanda ake ji da su 1970s zuwa 1980s da suka taso aka taso musu da aka zaunar da su aka ja kunnan su aka firgita su shikenan hands up sai suka koma suka ce to shikenan yanda su rinka yin da'awa yadda ake so shikenan eh malikiya eh ash'ariyanci eh kalmomi masu daɗi eh shikenan shi yasa shikenan to ba haka ake ba kuskure ku kiyaye in suka taso mana yanzu kamar yadda muke da gafin nan aka ce sai mu sassauta in ba haka ba ba za mu sassauta ba sai mu ga muna da shiri da isti'dadin da za mu iya combat na'am sai ni ba mu da shi eh to shikenan sai mu kauce amma sai mun yi maintaining yadda muke ba za mu rage level ba sai dai mu kara to duk inda aka ji mu kuma sai a ji mu yadda muke to in muka tafi can muka zauna muka ji tai daidai eh in wani ya bi mu da bita da kulli to shine mu kwankwabe shi a can kuma mu biyo shi jijiye shi mu tumbuke ta shine abin da annabi ya musu sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi badar da su ya yi musu fatuhu makka aka hado a bayan gari aka buga da su aka yi kace-kace da su bayan garin madina kenan by pass sannan annabi ya ce a bi su makka kuma aka bi su makka aka je sai da aka jijjige duk wata jijiya ta su me yasa saboda sun hana musulmi zaman lafiya haka dan hudiyo yayi musu karanta nan karanta infaqul maisu babban malamin tarihin gidan dan hudiyo Muhammadu Jallo ya rubuta yace lokacin da babanmu da su da babbanninmu suka yi gudun hijira zuwa garin Gudu sai kuma aka bi su da makirci da fatawar cewa duk inda aka same su a kashe a kwashe dukiyar su to sai suka ce to dole su tashi su kare kansu a lokacin ne na abin nan 1804 suka tashi suka declare jihadi me yasa saboda can da suke zaune suna aiki da aya da take cewa wa'iddu lahum mastafa'atun min riba'a min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum zaman da su dan hodiyo suke suna da'awa ba wai tafsirin kai suke ba suna tattala kayan aiki suna ajewa dan haka lokacin da waccan hijira da suka tafi kuma suka ga cewa an bi su da bita da kulli kuma an yi fatawar duk inda aka ga irin su sai a kashe sai dan hodiyo yace kowa ya tashi ya kare kanshi amma ba zai yiwu ba haka sai karkashin tuta ta shugabanci na musulunci Muhammadu Bello Abdullahi Gandu yace ni ne farko da dan hodiyo ya miko hannun shi ni ne na fara mishi mubaya'a akan ne mashi mubaya'a akan hijira akan jihadi yace shikenan kuma sai mutane suka yi ta tuhuwa daga kasashe suna mubaya'a wannan mubaya'a ita ce in suka zo sai dan hodiyo ya dauki tuta ya ba su wannan mubaya'a shine sai dan hodiyo ya dauki tuta ya ba su to neman azaliya yadda tarihin ya faru shine san wanda yake sarautar da ake sa ran shi zai fada shine ya kawo da'awar dan hodiyo garin shi ya goyi bayan da'awar shi yake yada da'awar shine malamin da'awar shine sarkin zazzaujata dan haka ba wani ba ta kashi da akai nan ya ka auko da tuta kawai sai ya kafa shine Amiru Zakzak amma sauran wurare ba inda ba a buga ba tun daga Katsina har Nufe tun daga Gombe har duk inda baka tunani Adamawa Kebbi ko ina sai da aka buga dan hodiyo ya ba su tuta me yasa a lokacin sun yi karfi amma kar ka manta sai da suka yi hijira suka zo suka zauna suka ci gaba da da'awar su sai kuma aka bi su to shine suka tashi suka kare kansu ku kiyaye suka tashi suka kare kansu to amma irin wannan kare kan sai an bi kafircin kuma da zaluncin daga jijiyar shi an tumbuke shi yasa sai da aka yi ta bi ko ina duk inda wannan kafircin da zaluncin yake sai da aka kakkabe shi kaf a kasar Hausa sai aka tsarke ka kasa Bello yace sai babanmu yace to sai mu dawo mu zauna dama mu wa'azi muke so muke mutane su gyaru ba yaki muka zo yi kasa ba a ci gaba da karatu shine sai ya tsara musu shine in ka karanta wannan littafin zaka gani sannan in ka zo ka karanta littafan ainihin wato Abdullahi Biya'ul Hukam Biya'ul Umara waɗannan littafan sai har kuma sai suka sa su to yanzu ya ba a tsara gwamnati shine kaga an yi waɗannan gidajen sarautu waɗanda asalin su makarantu ne amma kai ka san su a gidajen sarautu ne makarantu ne ga katon masallaci nan baya ga kokuku sannan ga kotu ga kuma katon zaure wanda yau ake kira fada kai ne Amiru Zakzak to za ka yi mutane tafsirin Qur'ani za ka karantar da su hadisi za ka karantar da su aqida da fiqhu sannan za ka yi zaman fatawa shine wannan katon zaure da yau aka mai da shi fada malamin zai zo zauna ne wannan zo akramakallahu kaza kaza shikenan shikenan sai kasa ta zauna lafiya ba mu sake samun fitina a kasar nan ba sai lokacin da Bature ya kullo a lokacin da Bature ya kullo kuma daular ta yi rauni a lokacin sai sa sarakunan musulunci a wannan lokaci kafirai suka sharrada su wasu aka kada su ga su can suka yi ainihin wajen bima ga kaburbukan su can zaka je ka samu magariya ta rufe nan sojojin turawa suka tare su suka yi fata-fata da naman su anan aka rufe su su ne sarakunan musulunci na ƙarshe na Najeriya da aka gani sannan Atiku kuma suka yi nakwaje da shi can suka je suka hallaka shi. To daga lokacin daula ta watsi, to yanzu reformation ne ake na daular. To wannan sake tattalin daular da ake yi matasa ba za ku ci da zuci ba, sai kun yi haƙuri. Matakin farko mu iya karatu tukuna, ya zama muna da good command na karatu, ya zama karatu ba matsala bane tukuna, abu na farko tukuna. Don duk wanda karatu yake mishi matsala, to ba shi da rabuwa aljanna, ba shi da rabuwa addini afwan, balle yace zai iya dora mutane hanyar da za ta shiryar da su. Dan haka matakin farko mu goge da karatu, don alhamdulillah mu an haife mu cikin imani ne, muna godiya ga Allah. Mu iya karatu, mu tsarkake zukatanmu mai aiki da karatu. Sannan mataki na biyu ni da'awa. To wajen da'awan nan sai mun yi haƙuri, ma damar za mu kirayi mutane su zo su zauna muna karantar da su, to kar mu damu, an yi nasara. Ma damar za mu zauna muna karantarwa ba wanda zai zo ya zauna, amma lasifika tana kaiwa, kasusuwa suna yaduwa, muna bugawa a tashoshin intanet da sauransu, mun yi nasara. Kar ku ci da zuci, kar ku ce ya za a yi, muna da'awa ana sai da giya a can, ko daya da'awar za ta kashe giyar gaba ɗaya, za ta rusa gidan giyar. Don haka matasa kun ji wannan, to wannan aikin dawo da daular Usmaniya, wallahi tallahi ina gaya muku ba zai yiwu ba sai an samu matasa masu kaifin basira. Don mun bari ku ji ta'aliqin da Turawa suke, suka ce tun daga kasashen Eritrea, Somalia har zuwa kasashen Habasha, suka ce in ka gangaro har gangaren Najeriya, yammacin Afrika, suka ce wallahi musulunci ba mutuwa yi ba, ya su mane. Wannan comment din jama'a sun yi shi ne 1994 zuwa 95, suka ce musulunci ba mutuwa yi ba, su ma yayi. Kuma wasu matasa suna nan suna bin shi a hankali, suna yayyafa mishi ruwa, suka ce in kuka sake suka gama yayyafa wannan musulunci ruwa ya farfado, ba za ku sake doke hancin shi ba. Waɗannan matasan da ni da kai da suwana ne ake ishara, amma sai an gane mun natsu muna karantar da jama'a, amma gane hayaniya muke, an san cewa ba inda za mu je, don hayaniya ba ta ɗorewa. Amma a ga kun zaunar da mutane kuna karantar da su, an jima a ga mata 100 sun shigo kun karantar, an jima a ga yara 100 sun shigo kun karantar, to wannan shine yayyafa ruwan fa. Ina son ku san wannan shine yayyafa ruwan. To in kuka sake kuka ba su dama a kanku, kun ji abin da suke cewa, za su yi wa musulunci kwaɗayan da ba zai sake suma ba sai dai ya mutu, balle a samu masu yayyafa mishi ruwa. So da haka matasa, wallahi tallahi sai kun yi haƙuri, kar ku sa gauka, kar ku sa ci da zuci, kada hala rashin haƙuri da rashin dangana ya ja ku saka musulmi a da'irar da ba ita ce da'irar musulunci ba, da kuma sunan jihadi ko hijira. Amma kun ga a Najeriya, wallahi al'azim jama'a, idan mun yi haƙuri mun ci gaba da da'awa, ko wallahi tallahi jama'a za mu yi nasara. Ka je garin Kalaba, ka je ka samu Muhammad bin Uthman ya tara matasa ne musu wa'azi, musulmi ne, amma sai ga arna abokansu da suka zo sun fi musulmin yawa, kuma kowa ya zauna nan garin Boma nake zuwa jihar Nasarawa yau wajen shekara 10. Idan na je ina musu wa'azi an yi aure, sai mutanen gari duk sai su zo sai su kewaye ni, sai in ɗauka musulmi ne. Sai wata ran da aka gaya min aka ce mafi yawancin waɗanda ke zama fa ba musulmi ba ne. A ɗan uwansu ya gayyato za a yi wa'azi, eh to za su zo. Har sai da wani ya taɓa miƙewa ya yi tambaya, ya ce to yanzu kamar waɗannan fatoyi da ne magana wankan janaba kaza, shi ba musulmi ba ne, to ya kamata ya rinƙa yi? A Doma a jihar Nasarawa. Me kuke tunanin aka ci gaba? zai musulunta ko ba zai musulunta ba. Saboda haka matasa ku ƙara haƙuri. Wannan cin mutunci da kuma gane wa addini, wallahi an yi wa addini fiye da haka a baya. Amma haƙuri annabi shi ne ya kai shi ga nasara. Idan ba ku haƙuri ba, za ku saka musulunci da musulmi a da'irar da ba ita ya kamata su samu kansu. A yau idan ka tafi Lagos ka je ka kafa tafsirin Alkur'ani da Brokin, za a taru kuma wasu za su musulunta. Wato ma damar akwai masu sauraron ku, ku yi haƙuri ku ci gaba da karantarwa. Sannan kar ku sa wa kanku ranar nasara, kar ku ce to ai ku kun fara da awa yanzu, so kuke kafin ku mutu ƙasa ta gyaru, ba haka ake yi ba. Ba haka ake da yana daga cikin kuskuren. Mun zauna da ɗaya daga cikin matasa ƴan Maiduguri da jimawa ya rasu, Allah ya gafarta mishi, wani yaro ɗan shu'arab ya samu jami'a ta Ummul Qura, muna zaune a kofar Darut Tauhid, sai ya ce to amma malam in muka mutu ba a kafa shari'ar musulunci a Najeriya ba, me zamu je mu ce wa Allah? Sai na ce a da irina da irinka ba, Allah ma ba zai tambaye mu ba, don ba responsibility mu bane. Dan mai gida ya dawo gida ya samu ba ya kefa ne ba, jetman zai tambaya ai ba ai abinci ba, jetman zai tambaya ce dan me ba ai abinci ba. So da haka manyan malamai za a tambaya irin su Abubakar Gumi, na haka da ni da kai muna can gefe guda, sai ce a shi bai gamsu ba. Nace to yanzu da ni da kai muka sha alwashin sai an yi shari'ar musulunci a Najeriya, wace hanya za mu fara? Yace sai mu fara jihadi. Nace to ina so mu fara daga nan. Ko kwana 40 ba mu yi da wannan zaman ba, na baro Makka ya rasu. To yanzu in yaje aka tambaye shi to bai ma dawo ƙasar ya fara ba, yaya me zai ce ke? Saboda haka jama'a ku ƙara haƙuri. Amma abin da ba ma so shi ne ba ma son ku yi shuru. In kuka 40 ne me ka iya 40 hadis, kar kai shuru. Samu matan anguwan ku samu su. Samu ƴan matan anguwan ku samu su. Samarin anguwan su me ka iya, ka iya amma ya fa sa'aluna eh samu ka karantar da su. Kar ku shuru. In dai za ku karantar to alheri ya faru, amma in kuka shuru to sharri ya faru. An ci mu da yaki. Wasu su tafi gidan kurkuku, wasu tafi gidan marayu, wasu tafi asibitoci, sannan wasu tafi ƙarƙashin gada, duk da awace. Wasu su sai lasifika ta tiya-tiya su rataya su shiga masallacin kasuwa ana yin sallama, da kaka gai da nima akramaka Allah, mu almajiranku ne, buɗe mana da addu'a akramaka Allah, na zo ina da magana da 'yan kasuwan nan ne. Minti biyar ka gaya musu wuce kai sallar la'asar a wani masallacin, wuce ka yi magariba a wani masallacin, ka samu kwana biyu a mako kai haka, ka rage mana aiki. Amma in kuka zauna shi to matsala ta faru. Sai kasusuwa ko DVDs ka je ka raba wa mutanen ƙauye, samu wasu mutanen ƙauye ka je ka tara suka koya musu alwala. Idan har ana haka to musulunci zai kai labari. Amma matasa idan heart attack, wato ciwon zuciya ya buge ku, ko ga cewa yadda aka ci musuluncin nan da yaki, dan na je ina karantar da alwala a wani ƙauye mai za ta tsinana, dan na je na tara wasu matasa ne musu kaza me zai, a'a to kai kanka ka ba da dama an ci mu kenan. Ina fatan ku kiyaye jama'a. Haka muka fara da a wannan kamar wasa. Allahu akbar. Watan June 1980 muka zauna akai shawara, ya za a yi ga matasa suna zuwa masallacin kofar gida Alhaji Al-Tankifa amma ba karatu, kullum ana rikici ana hayaniya, kuma kwallo za su taso za su je su yi kwallo, amma an suka taso ga masallacin da za su zo, sannan kullum hayaniya za a yi. Kamar wata fa muka zauna aka yi shawara da ni da Sheikh Muhammad Sambo, khiriji ne na makarantar Arabiya da ke Hadeja, kuma graduate ne na BEC Arabic Islamic Studies, yanzu haka yana ainihin Kabo yana karantawa a makarantar Arabiya ta ƴan mata, da Muhammadu Turkindi gashi nan kai dan muciya ne, ka je ka ji tarihinsu, da Malam Aliman da ya rasu, da Alhaji Al-Tankifa, da Malam Musa, da Malam Yahaya baban su Zubairu, haka fa muka zauna kamar wasa, to haka za a bari aka ce a kai ne za ka yi? Na ce ni zan karantar da Qur'ani, zan fara musu daga amma. Kai kuma fa wannan Muhammad Zulkifli ya ce zai 40 hadis, to sai me qawaidi waye zai dauka? Na ce zan dauka. Da haka fa muka fara da'awar, wallahi gashi inda ta kai. Da mun yi shiru fa, waɗannan matasan da Allah ya shiryar da su tsawon shekara 32 ɗin nan, yau da wasunsu su ne shugabannin 'yan daba, sannan mutum nawa Allah ya haskakawa ta hanyar wannan da'awar da ba a yi shiru ba. So da haka jama'a, abin da muke nuna muku, addinin nan haƙuri ake yi. Yanzu daga hannunmu muna nan, sai wasu su ɗauka, in suka ci gaba sai su kai shi level ɗin da mu ba mu kai shi ba, su ma sai wasu su ɗauka, haka ake. Amma in ka ɗauka cewa dole kafin in mutu, ko ajandar gidanka ba ta yiwuwa kafin ka mutu ba. Ajandar gidanka ka ce ka tsara da yadda kake so kowa, ‘ya’yanka, matanka, jikokinka, ta taɓa kunnenka su zama, ka gama tsara haka rubuta a takarda, mai wa a wannan daren sai ka mutu. Saboda haka ku yi haƙuri jama'a, a ci gaba da karantarwa. Amma ƙa'idar Malam ya karantar da mu a littafin nan ita ce, me idan kana zauna a environment irin wannan wanda ake shan giya, kai karka sha. Environment da ake zina, kai karka yi. Environment da ake zalunci, karka yi. To su matasan da kuskure ya same su a wannan zamanin, abin da suke cewa yaushe za mu zauna a ƙasar da ana shan giya, ana shan taba, mata na bayyana tsirara? A to Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zauna a Makka, kana jin matan Makka na sa hijabi ne? Ga sallah ne a Ka'aba, ga burkutu su Abu Jahal suna sha, suna ashar, ga wani can a tsaye kwanan shi uku yana kiran Hubal, 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 kawai zikirin da yake kenan kwana uku, anyi ya kankauta yaki. Amma kuma ga Annabi yana sallah. Galibin abin da yake da matasan mu sai su ce wai ba za su zauna ba sai an tsarkake ƙasa. Su waye za su tsarkake ƙasar? Ku za ku tsarkake ƙasar. Kuma ya za a tsarkake ta? Da karantarwa da da'awa ake tsarkake ta. Saboda haka ina fatan dan girman Allah, duk wani matashi da ke saurare na ya samu wannan littafi, bayanu wujubul hijrati alal ibad wa wujubun nasbul imani wa iqamatul jihad. Wannan littafi wallahi ba karamin alheri bane, zai haskaka maka ka gane yadda sirrin al'amarin yake. Kuma littafin gashi dakan daka shikar daka tankadan bakin gado a nan gida aka rubuta shi, ba forin littafi ba ne. Allah madaukakin sarki ya ce maka. To bayan wannan ainihin fadakarwa duk a ƙarƙashin mas'ala ta 19 za mu maimaito daga mas'ala ta 20 da Malam ya ce al-ishrun. Kun ga wurin ko? Mas'ala ta 20 a cikin shafi na 316, mas'ala ta 20 Malam yace yaqulu Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Babban malami Abdurrahman As-Sa'di, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi, malamin Usaymin ne, yace idza arada Allahu izhara sharafa anbiya'ihi, idan Allah ya nufi bayyana darajar annabawan shi wa asfiya'ihi da kuma zababbun bayin shi, bis sifatil kamila, in Allah ya nufi bayyana su da siffofi kamalallu, qarana bihimun naqisina fiha, sai Allah ya gwama su, Allah ya gwada su da waɗanda suke da naƙasa game da waɗannan siffofin, ba wai lalatattu ba, a'a. Idan Allah ya nufi ya ɗaga daraja annabawa da zababbu, sai ya haɗa su da waɗanda suke ƙasa da su a wannan darajojin, da nan ne sai a gane darajar annabawa da zababbu ɗin sai ta bayyana. Ina fata an gane. Minal ko musta'iddin lil kamal, daga cikin mutanen da yake a shirye suke da su ma su kammala, amma ba su kammalu ɗin ba, to sai Allah ya gwama su tare da annabawa da zababbu. وذلك في أمور كثيرة ما لا يجي ومن يفارع الأمر ديوة وردت في القرآن وأن سنزو أتكين القرآن من هنا أتكين سو لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء يعني دا الله يعني في بيّن درجة النبي آدم أكم ملائكو دا إلمي سيسند دا آدم سونا قومي ثم امتحن الملائكة فعجزوا sai Allah ya jaraba mala'iku ku faɗi sunan abubuwa sai suka kasa amma arifati ha ya zama basu san waɗannan abubuwa ba fahina idhin nabba'ahum adamu biha a wannan lokacin shikenan sai adam ya faɗa wa mala'ikun sunayen abubuwa sunayen waɗannan abubuwa fa khaba'u li ilmihi dan haka sai suka durkusar da kansu ga ilimin annabi adam wa arafu fadalahu kuma suka gane falala annabi adam akan su wa sharafahu da kuma daukakar shi kun fahimci wannan misalin jama'a kun ga anan mala'iku ai ba lalatattu bane amma Allah madaukakin sarki yana son ya nuna annabi Adam a matsayin shi nan mutum annabi to yafi su su mala'iku to kun ga anan su mala'iku ba za ka iya ce musu kammalannu a wannan fage ba amma musta'iddina ne lil kamal a shirye suke da su kammala din dan haka lokacin da suka ji ba su sani ba Adam ya sani sai suka yi tawali'u to kaga wannan tawali'un shi kuma fa sai ya daga kansu shikenan dan haka sai zama darajar da ake fatan su kaiwa ba su gaza ta ba amma kuma ta haka Allah ya nuna Adam yana sama da su kun fahimta jama'a haka ولما نكس أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عند متعنا دنيا سك جاد باي جمد تي وكاو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمالى عليه أعباؤه ما يم النبي سك يوتا أكنشي الله أكبر كتنا لوكا تند كنشي وكنشي جماعة خديجة تارسو دكتيج أبو طالب يارسو Makka ta yi tsanani annabi ya hijira zuwa ƙasar Taif in ba ku manta ba mun yi wannan tarihi kafin ya shiga garin ya haɗu da miyagun mutane waɗanda suka rinka jifar shi ya kai kanshi zuwa ga wani babban gida da yake jin labari masu hankali ne da yake sai aka samu dattawan gidan dukkansu dattawan banza ne ba wanda ya mai magana arziki a wannan lokaci ya zama kenan yanzu duniya gaba ɗaya ta juya wa annabi baya kun tuna lokacin da ya kama hanya ya ce yana tafiya bai san inda zai je ba sai da ya ganshi a ƙarni sa'ali ma'ana can ya kama hanyar mina ya wuce arafa wannan har yanzu jama'a har yanzu ba da ba har yanzu daji ne yanzu da muke magana da za ka je wurin za ka firgita in ma ka ga wurin ya ɗanyi haske kusa da wurin shi ne arafa lokacin hajji ne amma a yanzu ma daji ne balle shekara fiye da dubu yace kawai saboda damuwa kai sai ganshi tsakankanin waɗannan duwatsun kawai sai ga mala'ikan duwatsu ya zo ya ce mishi Allah na gaishe ka bayan gaisuwa ya ga abin da aka yi maka ka ba da izini kai wa mala'ikun nan fatawa za su daddako duwatsun nan su taushe mutanen garin Taif me kake tunanin kai ne ustazu ka buɗe dan masallacin ka sun je sun hada ka da DPO an rufe masallacin kai kuma an rufe ka na ka ce ga mala'ikan dutse ya zo ya ce za a dauko dutsen ku fa yana dora mutanen anguwar ku sai ka ce a guje yayi kadan ma a hada da na dutsen abba amma annabi mai da'awa ne na du'atul laqudatu masu da'awa ba sa fushi da jama'a sai ce a basu in ba su ba ƴaƴan su za su Allahu akbar Allahu akbar wata shekara limamin Arafa ya ja wannan sai fashe da kuka yayi gabaye baya hudu ba ta gagara sai fashe da kuka saboda shi dinnan sune annabi yake nufi shi jikan garin ne yanzu da an tuna shagarin a wannan Arafa hakani hakuri ake yi haka waɗannan da tsayar da za su hadu su maka makirci talin su gobe dan su ne ladan jibiji kan su ne misharan masallacin ka shine baka da matsala da su ina fatan kun gane amma in kace tit for tat duk wanda ya taba ka sai ka rama ayya ba da'awar kenan abin ya koma combat kai ka zo ne a matsayin ka fannin likitan mahaukata ya kamata duk mai da'awa ya dauki kan shi haka likitan mahaukata yana daga cikin abin da yake sa rai in yazo aikin likitanci za a cije shi za a da kai za a fasa mai kai haka ne ko ba haka ba idan aka kawo wani sabon mahaukaci za a ganshi yana da gafi na hauka wani kallo zai yi Chinese irin kung fu din nan yayi kan likitan sai likitan ya kauce haka ne idan shi kuma likitan shi ma yayi kanshi fa sai a daure su gaba daya nemo asalin likita dan yanzu ba likita kenan mahaukata sun taru biyu haka mai da'awa idan ya dauki fushi akan jama'a ana bukata a samu mai da'awa akan shi yanzu ba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya shiryar da waɗannan sahabban amma har yanzu da dan sauranta a jikin su wani yazo ya fitsari a masallaci sai suka taya mai za su bubbuge shi Annabi ya ce a ku rabu da shi ina fata an gane amma da Annabi ya ce me kuke jira da shi wa annal masajid lillah ba ku aiki da aya ne a'udhu billahi ne kake tunani sai wannan mutum ya dade a lahira tuni amma da suka tayar mishi fa sai Annabi ya ce a ku kyale shi ko kun fahimta jama'a to haka ulaika allazina hadallahu fa bihudahu muqtadi wannan shine su ne shiryayyun Allah da su ake koyi wa makaru kafirai suka yi makirci makratahumul kubra makircin su mafi girma lil iqa'i bihi dan su afka mai su kashe shi nasarahullah zalika an-nasr al-ajim sai Allah ya taimaki annabi taimakon nan ne ban mamaki taimakon nan ne ban sha'awa domin daga cikin taimakon Allah ku kiyaye shine dama da Allah ya bashi ya sulali an yi kwana da kwanaki ana mutum akan yadda za a kashe shi ranar da za a kashe shi ranar ya gudu wannan ita ce taimakon farko da Allah ya fara mishi fa inna nasrallahi almunfarid allazi ahata aduwahu ash-shadid harradahu domin nasara Allah wanda take ita ce kwaya daya wanda ita ta kewaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ainihin nasarar ita ce ta likita wannan ainihin wato tsari na makiya annabi wadanda ke da tsananin kiyayya shine fa inna nasrallahi almunfarid taimakon Allah taimakon nan da yake guda daya wanda a lokacin ba wani wanda ya kawo annabi taimako Allah ne ya kawo mishi allazi ahata aduwahu ash-shadid harradahu wanda wannan taimakon shine kewaye makiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wadanda suke da tsananin ainihin wato kiyayya wannan taimakon nan Allah shine kiyaye annabi shi ya tsare annabi kun dai tuna yadda aka yi taron saboda makirci fa ba a tura mutum daya je kashe shi ba a ranar kashe shi din an ce kowace kabila ta kawo samari ne yadda an yadda aka kashe shi asiri ya tono sai a ce to shikenan yanzu banu hashim eh me kuke so in suka ce za su yaki banu hashim za ku iya yakar duk quraishawa don duk quraishawa sun sa hannu to me kuke so diya eh sai a ce kowa cikin waɗannan quraisha ya kawo raƙuma guda biyar kawai shikenan a hada a ba su bayan musu sauki ba to yanzu kai waye kubutar daga annabi daga irin wannan makirci Allah alqawi makruhu wanda yake irin wannan makiyin makircin shi yana da karfi allazi jama'a kullu kaidahu wanda ya tattara duk wani makirci nasu a lokacin sun gama kurewa kar ku manta wa idh yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wannan shine makirci mafi girma taro akai a kama shi a daure kace a dauri in ya subuce fa idan jama'a shi suka zo suka kwace shi fa wannan fata babbe ba akwai gyara kaga ana son a nemi akasa makirci wanne ne yafi a kore shi daga garin ha idan aka kore shi in yaje ya hado karfi ya dawo fa to a kashe shi aka ce aha batun kenan to ya za a kashe ku ji fa, wato duk wata dabara da za su gama hada kaf sun gama hadawa, liyuqa bihi ashadd al-akhadat, dan si wa annabi kamu mafi tsanani wa a'zama an-nakabat, kuma si mishi bala'i da yafi kowanne. An-nakaba shine bala'in da ya fado maka, to a'zama an-nakabat bala'in da yafi kowanne afkowa, shine kana kwanci akan gadanka kai sai dai ka zama gawa. Ko kun fahimta jama'a? Watakhallasahu da kuma kubutawar da Allah ya mai, wanfirajul amri lahu da kuma yaye mishi wannan al'amari, min a'zami anwa'in nasar, na daga cikin mafi girman nau'ikan nasara, kama zakara Allahu hadhihi alhal, kamar yadda kun ga waɗannan halaye da malam ya faɗi, to Allah ya ambace su, allati ataba biha ahlal ardi, wanda da su Allah ya zargi mutanen duniya kaf akan sun ki taimaka annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bari ku ji jama'a, a cikin mutum din da an samu mutum ɗaya ya goce, ko da mutum din ba zai haɗu ba, amma duk wani bangare na Quraysh an gayyato su, kuma sun zo, kuma da suka zo ba wanda ya goce. Saboda haka har aka yi mutum din, labari asiri bai tonu ba. Ya aka yi annabi ya samu labarin za a kashe shi, Allah ne ya saukar mai da wahayi. Wannan shine makirci mafi girma, a ce garin ku kaf a haɗu akan za a kashe, daga ciki akwai ƴan uwanka na jini ta ɓangaren uwa, akwai ƴan uwa na jini ta ɓangaren uba, akwai sirkai waɗanda ka ɗauki ƴarka ka ba ɗansu, akwai waɗanda ka auri ƴarsu, duk suna wurin aka haɗu akan za a kashe ka, kowa ja baki ya shiru. Ka gaya mu wanda makirci ya wuce wannan? Shine malam yake kwatantawa da cewa wannan irin halin duk duniya kaf sun haɗewa annabi kai, me duniyar ita ce garin ku, ku garin ku suka yi maka irin wannan haɗin kan duniya ta yi maka. Fa qala, sai Allah ya ce illa tansuru, idan ba za ku taimake shi ba, faqad nasarahullah, wannan shine zargin, ba za dai ku taimake shi ba, to ta Bahaushe, kada Allah ya sa ku taimake shi, Allah ya taimake shi. Iz akhrajahu alladhina kafaru, yayin da kafirai suka fitar da shi, to ta iya waka ce a, to fitarwa kuma ba kashe shi suka so su ba? Na'am, kashe shi suka so su, amma sai Allah ya tona mishi asirinsu, shine sai ya gudu. To gudun da yayi, da Allah ya tashi bada labari, sai ya abbara shi, dan gudun ma ya zama laifi ne ga kafirai, laifi ne kafirai suka, wato su suka fitar da shi daga wuri mafi daraja, daga garin da yafi so. Saniya sunaini, shi da mutum na biyu a wajen tafiyar, izhuma fil ghar, da kafiran suka fitar da su sai suka ingiza su cikin kogo, iz yaqulu li sahibihi, a lokacin da shi wannan abokin nashi yake cewa ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, ko a lokacin da shi annabi yake cewa abokin nashi, la tahzan, kada ranka ya baci. To kaga wannan ayar ba za ka iya fassara ta ba sai da hadisi, domin hadisi ne ba da labarin me ya kai annabi ya gaya wa Abubakar haka. Zai ce in suka sunkuya ba za su iya ganin mu, yana jiyewa annabi tsoron rayuwa, sai annabi ya ce la tahzan, karka damu, kada ranka ya baci, inna Allaha ma'ana, Allah na tare da mu. Fa anzalallahu sakinatahu alayhi, sai Allah ya saukar da natsuwar shi ga Abubakar, hankalin shi ya kwanta. وأيده بجنود لم تروها, sannan ya karfafe shi da wasu rundunoni na mala'iku wadanda ba kwa iya ganin su. Ja'ala kalimatan ladina kafaru sufla, Allah ya sanya kalma wato maganar kafirai, kafirai da suka ce yau annabi zai kwana a lahira, yau za su kashe shi, kun san su ba sa cewa insha Allah, wannan magana ta sai Allah ya kaskantar da ita. Wa kalimatul lahi hiya al-ulya, magana Allah kuma ta zama ita ce madaukakiya, ita ce mi, inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya yawma yaqumul ashhad, Allah yake sai ya taimaki manzannin shi, sai ya taimaki bayin shi na gari a nan duniya, haka ranar lahira. Allahu akbar, wannan kalmar ta Allah kun ga tana nan dindindin, Allahu azizun hakim. haka Allah yake, dama buwayen sarki ne kuma gwani. Wannan magana tana nan a cikin littafin Al-Qawa'id al-Hisan li tafsir al-Qur'an, littafi ne na ilimin ulumul Qur'an wanda wannan babban malami Malam Nasir Sa'di ya rubuta. Ayar kuma ita ce ta 40 a cikin suratul Tauba. Jama'a, kun ji wannan darasi? To me wannan yake cewa? Idan ka zo ka fara da'awa, za su maka kulle-kulle, duk ma kirkin da za su maka karka damu, kai dai ka dogara ga Allah. Ya zama an zauna a fada, an zauna a majalisa, duka fadar da hakimai da dagatai da kowa sun haɗu a kanka, idan Allah ya nufin su ya kawo maka taimako, su ya kawo maka, karka damu. Da wannan ne za ka ga ab ba sa tare da kai, to Allah yana tare da kai, shikenan, shine abin da Allah yake ga annabi. La tahzan inna Allaha ma'ana, kowa baya tare da mu amma Allah na tare da mu, to ba mu da matsala. We are secured, we are safe, mun zauna lafiya. Don haka duk in sun haɗu sun zama maƙiyanka, ka kwantar da hankali, ka tsaya akan gaskiya, Allah yana tare da kai, to kana cikin aminci. Wannan na daga cikin darasi mafi girma da wannan gaba take koya mana. Annabawa sun zo sun yi wa'azi, wani annabin ya yi wa'azi ba wanda ya bi shi. Kana jin wani mutum da Qur'ani ya faɗi Qur'ani wuri ɗaya, ambace shi yace qaumu tubba, ya inda aka faɗe su a Qur'ani kenan, wannan tubba din sarki ne. Yaji wa'azin ne, wa'azi daga wani wuri, yazo ya tara jama'ar shi, yana kokarin ya jawo hankalin su, da suka sure shi daga fada, ba inda suka je sai da suka je wata rijiya a garin, da suka danna shi ya mutu sai suka cike rijiyar. Su ne mutanen Tubba, sarki ne. Me Allah yake? Kullun kadzabar rusul, yace duk sun ƙaryata manzanni. Amma me yake daga ƙarshe? Wa haqqa iqab, ha, wa'id, azaba ta tabbata gare su. Saboda haka karka damu, duk inda kake Allah zai sa maka hannu. Amma abinda ake so idan kana da farar zuciya, kai ya zama sharri kake tunani, kai ya zama wa'azin ka so kake ka tara duniya da wa'azin, ya zama Allah kake tunani, wallahi Allah zai tsaya maka, kuma za ka yi mamaki. Wannan na daga cikin darasi mafi girma da muke ɗauka a wannan gaba ta 20. Makirci baya rusa da'awa, makirci baya rusa masu da'awa. Allahu akbar. Ku je ku karanta Dr. Ali Abubakar, Thaqafatul Lugha al-Arabiyya fi Nigeria, dan Nigeria na farko da ya fara samun PhD a harshen Larabci, surikin Abubakar ta fara balewa. Allahu akbar. Da ya kawo irin makircin da Turawa suka kunna wa gwamnatin ɗan Hodiyo, sun yi ne yadda yake wai har abada ba za a sake samun kishin addini a Najeriya ba. Allahu akbar. Wato suna ganin sun gurguza gwamnatin, sun rusa ta. Waɗannan littattafai na su ɗan Hodiyo kwashe su, suka yi suka je suka kai su Cambridge da Oxford University, suka je suka sa su a cikin reference library, inda ba kowa ke iya fito da su ba. Wai suna ganin an gama da wannan gwamnati. Wannan littafin da ke hannuna, kaga hoton wanda ya je ya kwafo shi, profesa ne Al-Hassan Al-Masri, mutumin kasar Sudan ne gashi, Balaraben Sudan, ya zauna a nan Jami'ar Ibadan. Wannan littafin yana daga littafi mafi hadari da suke gani, in wannan littafin ya bayyana a 'yan Najeriya, to daular ɗan Hodiyo za ta dawo. Da haka Hassan al-Masri a matsayin shi na ɗan Sudan, to shi ana barin shi ya shiga wurin, amma ɗan Najeriya ba a barin shi ya shiga wurin. Sai ya zauna yana kwafe littafin yana haddace shi, yana kwafe littafin yana haddace shi, in ya dawo yana rubuce shi. Da ya zo ya zauna da haka, gashi ya rubuta littafin, ya zo ya zauna ya yi ta haƙiƙin shi, sannan kuma sai ya ce to bari a yi wa Turawa abin da suka ji tsoro, sai ya fassara littafin da Turanci. Ka gani, ya ce for the message to pass across, saƙon ya isa. Ka gani, amma fa su sun gama yin makircinsu, suna ganin sun rusa daular ɗan Hodiyo. daga cikin makircin fa da suke wa daular dan hujjo bita da kulli shine kai Reverend Hassan Kuka Sokoto ya zama shine diocese na ainihin babbar cocin Sokoto Matthew Hassan Kuka babban kafiri ne sai aka nada shi shine babban pastor na Sokoto cocin kuma tana dab da hubaran dan hujjo duk daga cikin makirci ne har yau makirci ake wa daular amma har yau daular ba ta mutu ba duk wanda ya yi yunkurin jera ya daular sai an ga bayan shi na sha gaya muku 1904 sarkin Zazzau Alu dan Sidi anan yunkuri ya yi ce ba za a yi coci a cikin garin Zaria ba Allahu Akbar ka duba irin kalmar waliyan Allah na gaskiya original yace ba za a yi coci a kasar Zaria ba a cikin garin har yau babu coci amma an taje Sokoto akwai coci Yola akwai coci Bauchi akwai coci a cikin Ganuwa amma anan suka zo suka ce yace a ba za a yi coci ba wannan turawa ne yake ga yace ba za a yi coci ba suka ce sun ci kasar yace ba za a yi coci ba yace ba za a yi coci ba yanzu ranar sallah yanzu shirya hudu ba yanzu yi fata-fata da su tukuna sai da aka kai hudubar har Ingila aka je aka fassara ta aka dawo da ita sai aka zo aka ce an cire shi aka je aka kai shi na kwaja can aka zaunar da shi hayyar su yanzu kabarin shi yana can amma me ya faru an yi cocin bai ba tarihin da yasa ga coci can bayan gari can gusasa har yau nesa take bai a cikin gari ba duk makircin Arusa daular ne amma sai da Allah ya taso da wani sai ya ce ba za ta yi ba kuma wannan yake nuna maka albarkar masu da'awa na gaskiya wadancan su dan hodiyo da yake dan Allah suka shine Allah ba zai rusa aikin ba inna la nudi'u ajra amala man ahsana amala inna la nudi'u ajra man ahsana amala wanda bi ya kyautata aiki Allah ba zai lalata aikin shi ba Allah ba zai lalata aikin su dan fodiyo ba duniya da lahira saboda haka kai ma ka tsarkake zuciyarka Allah ba zai lalata aikin ka ba za ka iya gadin da'awarka ba ka barwa Allah shi zai to barwa Allah shi ne ka tsarkake zuciyarka shikenan ka koma ka bacci Allah zai rike maka yana makirci ne kafirai ba su ba akan su ruguza Madina kai makirci ya kai makircin da har sai da aka samu Yahudawa sun zo Madina sun zauna bayan an yi ijila an kori Yahudawa ba Yahudu ko ɗaya ba kafiri a Madina amma sai da suka yi shiga ta musulunci suka zo suka sai gida suka mallaka daga cikin gidan suke haƙa rami har kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam suna son su je su sace kabarin annabi ta ƙarƙashin ƙasa suke haƙa tunnel rami suna zuwa bayan gari suna zubar da ƙasa amma gwamnan Madina na lokacin kawai sai mafarki ya ga annabi annabi yana ce mishi wani kana sarauta za a zo a makiyana za su zo su ɗauke dawata kawai shi kenan sai ya farka gaba ɗaya sai aka tsare garin aka ce ai house to house duk gidan da ke Madina sai da aka bincika sai aka gano ka gani saboda haka karkai tunanin katangar karfanka ko dogon katangarka ko menene shi zai tare ka a imaninka karkai tunanin tsawon hasumiyar masallacinka ita za ta kai da awaka ko girman lasifika ka a imaninka ina fata an gane don haka wannan gaba tana da kyau kowa ya tsaya yi duk in an ce ba a yi da kai amma ka yi kokari ya zama Allah yana yi da kai shikenan matsala ta yi kyau alhadiyatu wal ishirun mas'ala ko darasi na 21 bayan da malam ya kawo darasi na 20 daga babban malami malam Abdulrahman Sa'di ko to yanzu kuma zai kawo daga almajirin shi Allahu akbar sai ya ce qarana Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen babban malami Muhammad ibn Uthaymeen shi kuma yayi wata gwamayya, wato ya gwama, ya gwada wasu abubuwa guda biyu rahimahullahu ta'ala, baina khuruji Musa alayhi salam min Misr, fakanin fitar annabi Musa daga Masar, wa khurujir rasul sallallahu alayhi wa sallama min Makkah, da kuma fitar annabi daga Makkah, wa kaifa kanat al-aqiba lahuma, da yadda karshen fitar ya kasance ga annabi Musa da kuma annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فقال مالك عثيمين يتي كيف كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا على نفسه يترقب كما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة يترقب كيف يبدأ النبي موسى يفتدق مصر أتكين صوره ينا جن صورا كرأ فرمشي ينا تتاكا صنطا هكف النبي يفتدق مكة أتكين صوره ينا تتاكا صنطا كرأ فرمشي وصارت العاقبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولموسى عليه الصلاة والسلام سيكر شيء نقري كسن شيدا النبي محمد دكما كتاوان كر شيء كسن شيدا النبي موسى لكن العاقبة للرسول بفعله وأصحابه سيكما كر شيء بكسن شيء منذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وكسن شيء نتحنير أيكم النبي دكما صحبان النبي عذب الله أعداءهم بأيديهم في الله أذب تد مك ينسو أهم ننسو وأن ننجد سكي النبي وأن ما يكرتل في الله يتارى سوء بدر سكي جي سكي يكاس وانشي سكي تريبر جم استبع چيبا سكي سيوما كامي دا كل ريبس سكي جوزاس ويشي تبا يتاس واتو بايانج المدينة سني سني وأن نبي قوانوشي وذاس جيس شريو النبي زيرين كانش شيدة جماعيش sai aka samu mafi wauta cikin su, wawan cikin su shine Abu Jahal, yace a ina yaushe za a je a dawo, a tsaya ga wata duriya nan, ga wata ɗan anguwa nan Badar, a tsaya ai kalan kuwa me goje goga goje ɗan mata su yi rawa a shagiya ai rawa, yace a shiga a kamo Muhammadu a zo a kashe shi a wurin nan, a ci gaba da kalan kuwa, laraba su zo su kallo su san mu ba na wasa bane, wanda diye rena mu zai san mu ne. Suka ce in aje a shiryo, yace ina, yace mai goje buga kai ma mai kalangu, sai wuri ya rute shikenan, dole aka tsaya. Allahu akbar, ashe waɗannan makaman da suka tattala da su za a kashe su, waɗannan kuɗin ashe da su musulmi za su fara rayuwa, suna zuwa sun fara kalankuwa. Kwana biyu sai annabi ya ce to mutanen Makka can sun je sun yi kaza kaza, ku fita. Wani haka zai waye gari ba takalmi kafa shi, annabi ya ce fita, wani ya ce goshi da annabi ya ce fita, haka suka fita. Ana cikin fara yakin sai Allah ya saukar musu da bacci gangadi. In kana ganin makamin ne, makamin su yafi naku, yawan su yafi naku, shirin da suka yafi naku, sai ka daga makamin ba za ka daba mai, sai gangadi ya sauke ka. Amma kana sai kuma ka bude ido ka ganshi ya fadi, shine wama qatalta iz qatalta wama ramaita iz ramaita walakinna Allah rama, Allah ne yake yin harbin ba kai kake yi ba. Saboda haka jama'a, wallahi sidqul yaqini ake nema. To waɗannan kafirai da suka yi wa annabi ko, sai annabi Allah ya danka su a hannun annabi, annabi ya rama, sai da ya kashe mutum 70, aka kama duk wani mara kunya mai tsiwa aka daure ga 70 nan an zubar, sannan ga dukiyar su nan duk rashin kunyar su da cika baki. Annabi ya ce me kuke tunanin zan muku bayan wulakancin da kuka yi mini, sai suka ce ai mun san kai mutumin arziki ne, ai Muhammadu ai kai mai alheri ne, kai baka rama gidanku su ba su san sharri ba. Sai annabi ya ce izhabu fa antum mutlaqa, sai dai an sake ku, an yafe muku. Manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam, da ma ku tuna ku ka tayar tunda ta kare akan ku, shikenan ku tafi. Sai kenan wannan ya tashi yana danke shi ya karasa matar shi nan, tace ba man kake a shariya ba da tsakar dare kana ta ba ku kaza tsariya banza, gashi nan ka da kafa da ba ne na jalinka, sai ke da baki gode Allah na da da raina ba, ba kai kace kai namiji bane haka, ha cikin an gama da su. Dan haka wannan yakin Badar, in wannan namijin aiki da sahabbai suka yi da Allah ya dube sai ya ce ya yafe musu kawai duk wanda ya ji yakin Badar aka ce kawai an yafe mu duk abin da yawa Allah an yafe duk abin da yawa Allah komai an yafe kawai saboda lokacin da annabi ya daga hannu bayan sallah asuba yana addu'a daga cikin kalmomin da yake faɗi Allah ga su sun fito za su kare addininka idan ka bari aka hallaka su ba za a sake bauta maka ba har duniya ta tashi saboda an yi wa musulmi shirin da ba a taba yi ba ku ji abin da suke cewa za su je su kace-kace da Madina su kamo annabi su zo da shi wurin kalankuwar su kashe shi su aje bayan shi a nan sai a ci gaba da buga ganga kowane balarabe ya zo ga ɗanmu ya mana rashin kunya ga yadda muka yi maganin shi don a san mu ba a saba mana a zauna lafiya abin da suka shirya kenan a wannan wurin aka zubar da 70 a matsayinsu na gawa daga nan aka kama 70 aka ja aka yi cikin Madina da su dukiyar ta su aka je aka raba ta shikenan tun daga wannan lokaci ba su sake samun ƙarfi ba aka rugurguza su saboda haka shi musuluncin nan sudukul yaqini Allah yake so ya gani da kanka saboda haka Allah ya azabtar da waɗannan makiya a hannun annabi da sahabbai wa aqibatu Musa alayhi salam bi fi'li Allah azza wa jalla amma sakamakon da Allah ya yi wa annabi Musa akan zaluncin da Fir'auna yayi Allah ne da kanshi to ka san dan adam kun san dan adam ya fi san shi a bashi ya ci moran wanda ya more shi ina fatan ku gane abin da Malam Usaimin yake son ya nuna yana son ya nuna daraja annabi ne da sahabbai akan daraja annabi Musa da nashi sahabban shi annabi Musa da Fir'auna ya gama cin zalunsu kaf to sai su annabi Musa suka yi gudun hijira da suka yi gudun hijira sai Allah madaukakin sarki sai jawo Fir'auna sai biyo sai aka shake shi a cikin ruwa Allah ne da kanshi ya kashe shi sai dai dadin shi ne sai annabi Musa suna ji suna gani aka hallaka shi to amma mutumin da ya wahalar da kai ya wahalar da kai baka so ka samu gawar shi kawai ka fi son ka timurmusa shi ka timurmusa shi ka shake shi ya suma ka zauna ka huta tukuna ka maka ruwan sanyi ka sha Allah ya sa ka taba ganin kasar din Yomi Johnson na kasar Liberia ina fata an gane dan adam yana so eh Samuel Doe da Yomi Johnson ko haka sai yanke kunnen shi yanke kunnen shi sai dura mishi mirinda ya fesa mishi haka wato mutum ne ya wulakanta ka ya kaskanta ka ya ci mutuncinka in ka samu gawar shi sai kaga kai na dama ba haka ka so ba wato baka so Allah ya kashe maka shi ba kai ka fi son ka kashe shi ko yafi maka dadin rai to haka Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen da suka wulakanta su karku manta da kissa Ibn Mas'ud lokacin da annabi ya ce je karanta musu Qur'ani a Ka'aba sa Abu Jahal so kana suka yi mai duka ya suma aka zo aka zubar da shi da ba annabi sai annabi ya kyalkyale da dariya sai an kanin sahabbai ya tashi ka tura mutum ya je ya yi wa'azi an yi mishi duka kuma ka zo kana dariya amma sirrin annabi ya san zai rama ni bayan an yi Badar din nan ga sunan kowa yana kwance cikin jini annabi ya ce wa Ibn Mas'ud dauki takobi ka shiga ka gani yana zuwa yana rauratsa su kawai sai ya ga waye nan yake nishi Abu Jahal ne yana taba shi sai motso haka sai dama buwada ne da ya tsalle sai dira akan kirjin shi amma don gane sahabbai mutanen kirki ne sai ya ce mishi ka musulunta in ga annabi cewa ka cika da musulunci amma ina shine Ibn Mas'ud ya daba mishi wuka ya kashe shi to anan irin wannan yana da dadi a ce kai da kanka ka danki makiyinka ka kashe shi to abinda Malam Usaimin yake bukara na shi ne kafiran Makka da suka ci zarafin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya dauke su sai dankawa annabi ya rama da hannun shi kuma kumanta ba hadda kashe mutum sa bayan aka jawo su aka zuba su a rami dan nabi ya tsaya ne musu magana wani alƙawarin da Allah ya yi mini ya cika mu shine zan yi nasara akan ku alƙawarin azaba Allah ya cika maka wani yaya jiki wani yaya kake ji yanzu sai Umar ya ce a ya manzo Allah take magana da su bayan Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta, baka je da matattun, sai ya ce a yanzu da nake magana kai din nan baka fi su ji ba. Aka ce Allah ya raya musu kunnuwansu ne su ji dan magana ta bata musu rai. Duk abin da Allah zai faranta wa manzon shi rai sai dai akan waɗannan makiya. Sai da aka kai ma ka kwantar da hankalinka. Wannan irin mu'jizar haka Allah ya dan hodiyo irin ta karama a nan kasar. Duk waɗannan da suka wulakanta dan hodiyo sai da dan hodiyo ya bi su ɗaya bayan ɗaya sai da ya kifar da gwamnatocin su kaf. Haka za ka kafa gwamnatin musulunci. Amma haka ta faru lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Haka ku yi hakuri za a yi nasara jama'a. Girman barna to ka rinka gwadawa da girman Allah. Allah ya fi karfin kowace irin barna zai iya maganinta. Amma an ka dauka cewa muna nan din za a yi kaza ayya sai Allah ya ce bari ya baka wuri ya gaya baka yi. Amma kai abin da Allah ya ce maka kawai shike. Kai ka dubi timetable in aka ci kota da siminti. Kai ka dubi tanka in aka ci kota da man fetur. Sai ka motsa sai ga wani yaro ne daga jeren wando. Shi yake tuka ta. Haka ne ko ba haka ba? Idan ta kage zai iya tura ta? Amma a lokacin shi yake tura ta yana wasan miciji da ita. Me yasa? Saboda ya bi asbab. Inda aka ce daddana na yake daddana ko ya fito ya aje ta in ta mutu ya tura ta. Yayi wasan micijin da ita zai yi. Amma in ya shiga ciki yana matsa inda mai ita yace matsa sai da yana wannan wasan da ita. Haka Allah yake game da sunnar rayuwa. In ya ce maka yi kaza in kai shikenan shi zai juya maka al'amura. Amma in ka ce dabararka za ta fishe ka, to kamar wancan yaro ne da ke tuka tanka ya ce bari ya kashe ta, ya daura mata igiya irin yadda ake motar gwangwani ya jata, za ta jawu. Saboda haka kai ma ka bi abin da Allah ya ce, ka bi uslubin Allah, ba ga Allah zai maka aiki. Allahu akbar. Shine malam Usaimin yake cewa fahiya ibar. Dan haka waɗannan darussa ne abubuwan lura ya atabiru biha al-insan, wanda mutum zai lura da su. Li yusliha biha nafsuhu, dan ya gyara kanshi. Wa qalbuhu, da zuciyar shi. Hatta yatabayyana al-amr, har yadda al'amari zai bayyana gare shi da nasara. Abinda ake so a nuna maka anan, ina son ku tsaya ku lura da wannan darasin. Idan ka bi abinda Allah ya ce, sai Allah ya maka maganin maƙiyanka a yadda ka so. Idan kuwa ka ƙidi, to sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙyale ka da su. Don haka anan annabi Musa ya bi Allah. Allah ya yi wa annabi Musa maganin Fir'auna a yadda ya so. Abinda annabi Musa yake so dama ya ga an wulakanta Fir'auna, to ga Fir'auna ya wulakantu gagawar Fir'auna. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suke so sune waɗannan sahabban da suka wulakanta mu suka ci moran mu, ya kamata mu sami kafirai da suka wulakanta mu suka ci moran mu, mu same su a hannun mu rama, kuma sahabban sun rama. Shine yadda kake so in ka bi Allah sai ka samu yadda ainihin wato al'amari yake. Amma in ka ki bin al'amarin Allah sai al'amura sun rikice maka. Don haka jama'a masu da'awa, matasa